wannan lokaci za ku ji cewa rundunar 'yan sanda ta jihar Kano ta gurbanar da 'yan sandan nan da suka tare wani dan canji gami da yi masa fashi da makami. Ciki kuwa har da mai gidan dan sandan nan da a kwanakin baya aka sha kwarbai da shi wato Friday. Al'umar unguwar dan Agundi sun bayyana cewa sun gaji da irin walawalar da wasu manya unguwar ke musu ta hanyar arzu ta kansu da haƙoƙin 'yan unguwa. Ita kuwa wata matashiya da ta gudo daga gidan iyayenta tun daga can jihar Bauchi don ta zo Kano ta shiga harkar drama. Karshe dai dan adede ta sahun da ta hau a madadin ya kai ta location ya zarce da ita ofishin Hizba. Muna tafa da rahoton wani gari da matukar kana neman makudan kuɗi, to fa kai tsaye ka wuce sana'ar gina akwatin gawa. A dakace mu. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Abubakar Haruna Galadanci ne ke muku sallama ta cikin wani sabon shirin na ƙwaryar ƙira wanda 'yan magana kan ce mai komai da akwai. Shirin na wannan rana dai zai faro da batun yadda har yanzu ake ci gaba da mai da yawo game da jajantawa ga iyalan shehin malamin nan da wasu sojoji biyu suka bindige a daren Juma'ar da ta gabata akan hanyarsa ta komawa gida daga nan Kano a garin Guru na jihar Yobe. Rundunar 'yan sandan jihar ta Yobe ce dai ta tabbatar da cewa ta kama mutum biyu da ta ce sojoji ne kuma su ne suka bindige shehin malamin bayan sun roƙe shi ya rage musu hanya, wanda a ƙarshe kuma bayan harbe shin suka yi yunkurin sace motarsa. Sojojin dai biyu su ne ake zargi da hallaka malamin bayan da ɗaya daga cikinsu ya tare shi a kan hanya, inda ya roƙe shi da ya rage masa hanya a waccan daren Juma'ar da ta gabata har zuwa garin Jajimaji da ke can a jihar ta Yobe. A cewar rundunar 'yan sandan jihar ta Yobe dai suna cikin tafiya ne malamin ya tsaya a gefen hanya domin ya uzuri dawowarsa motar ko ke da wuya. Ɗaya daga cikin sojojin ya ɗauko bindigar ƙirar AK-47 nan ya buɗe wa malamin wuta, take kuwa ya ce ga garin kuna. Daga nan dai a cewar rundunar 'yan sandan ya nemi ya gudu da motar, to amma dai Allah cikin ikonsa hakan bata samu ba, domin kuwa duk yunkurin da ya yi na tashin motar ta ki tashi. Daga nan ne dai suka kirawo wani da sunan ya zo ya kawo musu ɗauki, wanda zuwansa gurin kuwa ke da wuya shi ma a ƙoƙarin ya tafi, a nan dai birkin motar ya karye. Daga nan ne dai duk yunkurin da suka yi domin gudu da motar malamin hakan dai ya gagara, wanda har ta kai ga ya kira ɗaya daga cikin waɗanda ake zargin ya tuko ta motar daban zuwa inda suke, wanda ake zargin dai abokin birminsa ne, wanda a nan dai shi ma bayan ya zo a yunkurin su tafin birkin motar ya karye. To sai dai a cewar komandan 'yan sa kai na yankin a lokacin da suka zo wajen sun tadda gawon malamin, wanda a lokacin ko numfashi ma baya yi. Allah sarki. Da safiyar Asabar din da ta gabata ne dai labarin kisan malamin gwani ai sami ya watsu, wanda aka yi jana'izarsa da yammacin Asabar din da ta gabata. Shafukan sada zumunta dai sun cika makil da alhinin rasuwar malamin da kuma nuna bacin rai da takaicin, inda aka ce jami'an tsaron sun aikata wa malamin da bai ji ba bai gani ba. Barista Audu Bulama Bukarti lauya ne mai zaman kansa da ke aiki a can kasar Ingila, wanda kuma dan asalin jihar ta Yobe ne, har wa yau kuma ya yi wa malamin sani na hakika, ya bayyana bacin ransa kan faruwar wannan lamari. Har ma dai abin da ya ce zuwa yanzu dai dan Najeriya ya ma fidda rai batun cewar wani jami'in tsaro zai taimake shi. Tana da rundunar sojin kasar nan ta bayyana cewa ta kaddamar da wani bincike na musamman akan kisan da aka yi wa fitaccen malamin. Kazalika rundunar ta kuma ce ta kafa wani kwamiti na musamman da zai ban kaɗo yadda lamarin ya faru, har ma dai da batun waɗancan jami'an ta guda biyu da rundunar ta ce za ta gudanar da bincike domin dai gano hakikanin yadda aka haihuwa ragaya. Idan dai aka kammala binciken dai aka gano waɗanda suka aikata kisan, to lallai dai za su fuskanci hukuncin da ya kamata, a cewar rundunar. To Allah ya kyauta. To har yanzu dai muna batu ne akan sha'anin da na tsaro, a inda anan kuma da yawa daga 'yan Najeriya ne ke ci gaba da nuna takaicinsu har ma dai da Allah wadai tun bayan fitowar wasu bayanai kan fitaccen dan bindigan nan Bello Tirjika Challa da ake cewa yarin gumu sulhu da zaman lafiya bayan tsawon lokaci yana ta'asa. A jiya Lahadi ne dai gwamnatin jihar Zamfara ta fitar da wata sanarwa da ke cewa fitaccen dan bindigan ya tuba kuma yarin gumu zaman lafiya bayan ya shafa shekaru yana satar mutane da kuma hallaka su babu kaira babu dalili. Sai dai wannan labari ya zo wa 'yan Najeriya da bazata, domin kuwa da yawa ana ɗiga ayar tambaya da kuma mamaki, inda galibin mutane har a shafukan sada zumunta ke ta tafka muhawarar cewar ta yaya mutumin da ya shafa lokaci yana wannan ta'addanci, har ma za a ce an zo wani lokaci shin wai a yafe masa. Mataimakin gwamnan jihar ta Zamfara ne dai ya tabbatar da sanarwar game da mutumin da yawancin mutanen arewacin ƙasar nan ke kira sarkin 'yan ta'adda. an dai shafe shekaru jami'an 'yan sanda na neman sarwa a Jallo domin dai laifukan ta'addanci da ake tuhumar sa da aikatawa a jihohin Zamfara da Sokoto har ma dai da jihar Katsina masu makwabtaka da su. Ko da a wancan mako ma dai an jiyo yadda aka sha kwarbai wata masarauta a jihar ta Zamfara ta nadawa fitaccen dan bindigan nan Adamu Aleru rawanin sarauta wanda masarautar ke cewa ta yi hakan ne domin dai samun fahimtar juna da kuma maslaha tsakanin wancan dan bindiga da yaran sa alamarin da daga bisani aka jiyo yadda gwamnatin jihar ta soke wannan har ma dai da dakatar da wancan sarki kazalika a dai wancan mako da ya gabata kwanaki uku da gwamnatin jihar ta ambata cewa ta haramta hawa babur wasu mutane a babaran suka bindige wani fitaccen lauya a jihar al'amarin da ake ganin har yanzu dai kamar ana maganin ƙaba ne amma dai kaina da kumbura to babban fatan dai ubangiji ya ba mu lafiya da zama lafiya Allahumma amin shi kuwa wakilin mu Ahmad Adamiyau ya hada mana rahoto na musamman ne akan irin matsananciyar rayuwar da galibi yara kan yi ta garran ba anguwa har ma dai da gurare masu hadari daban-daban a duk lokacin da aka ce aure Allah ya yi masa rasuwa
Saudiya akan samu irin wannan a tsakanin kishiyoyi kan sanadiyar rashin uwar yara a cikin gida wata kishiyar kan gallazawa yaran ganin ba ita ta haife su ba takan takura musu da aikace-aikace da kuma tsana da hantara wani sa'in ma har da duka mara misali musamman idan uban nasu baya cikin gidan idan ya fita gurin aiki ko wurin kasuwancin sa wannan kan sa yaran su zama sun bar ainihin gidan uban nasu su kuma ɗan shaye-shaye kan amfani da wannan dama su ja hankalin yaran nan ta kai su ga fadawa harkar shaye-shaye da harkar yin daba amma akan samu wata kishiyar ta rike su tsakaninta da Allah ƴaƴan nan kamar na ba tare da ta nuna musu wani bambanci tsakanin yaran nan nata da ma wadanda ba nata ba a da can kishiya kan rike dan kishiya ba tare da shi yaron ko yarinyar ta san asalin mahaifiyarta ba kuma koda a cikin gidan take har sai ya girma mallaki hankalin sa idan mace ce ma haka mun ji tabakin wasu magidanta ga abin da suke cewa
saboda idan ka riga da karbu da mace ƴaƴanta suna shiga wani hali wanda kai ba lalle ayi a gaban ka wani abin a haka za a nuna maka ragarago a addu'a ana san yaro to amma idan baka gida fa za yi wahala wacce take ba ta da makamanci to amma kuma idan ta tafi ta bar gida ƴaƴanka su za ka riga tunanin abin da na gida
mutanen da na yanzu ba su taba zuwa daidai ba saboda mutanen da magana ta Allah wannan dan kishiya ne ba za ka taba tunanin ma dan kishiya bane in ba shi kansa in aka yaye shi bai ma san uwarsa ba sai dai daga baya ga ya masa to saboda haka ku kaga yanzu an riga an shigo wani zamani wanda yake magana ta gaskiya wata ma da ya shiga dakin ta ma ku rufe zata
matsalolin sai su koma kan yaya ko ta hanyar rigima tsakanin uban da uwar cewa a bashi yayansa shi bai yadda ba to kuma an kawo su gidan sai ya zama cikin wata jahannama aka kawo su ta wahala saboda a yanayin irin na mata yadda ake aka san su kuma ba za ta tsaya ta kula da waɗannan yaran yadda ya kamata ta kula da su ba sai yaran su tsinci kansu cikin rayuwa mawuyaciya abin da za su ci ma sai ya musu wahala
to madalla kuma da fatan dai waɗanda aka yi domin su sun ji za kuma su kula A daidai lokacin da ake jajiberin bikin ranar al'ummar Hausawa ta duniya, Sarkin Hausawan na Afirka Ambassador Abdulkadir Lawan Koguna ya bayyana cewa babban burin su samar da haɗin kai da ƙaunar juna a tsakanin al'ummar Hausawan mazauna ƙasashe daban-daban. Ambassador Koguna ya bayyana cewa sun lura akwai targaɗe mai tarin yawa, musamman ma dai la'akari da yadda mu'amala ke faruwa tsakanin al'ummomin na Hausawa. Inda wuya a nahiyar Afirka ka je wata ƙasa baka samu Bahaushe ba. A dan haka ne ma yace babban burin su samar da haɗin kai da ƙaunar juna ta hanyar gudanar da irin waɗannan taruka mabambanta.
Abin da iba mu ƙwarin gwiwa shine irin ƙalubalen da harshen Hausa yake ciki. Domin ko ba komai za ka ga cewa shi Bahaushe ya rungumi dukkan al'umma yanda gwamnati take cewa ƙasa ɗaya al'umma ɗaya. Za ka ga cewa mutum sai izo wannan jiha ta mu mai albarka ya zauna ya zo ya kasuwancin sa ya duk abin da yake so Bahaushe ba ruwansa da shi amma sai aka waye gari Bahaushe yanzu ya je kudancin Najeriya ya ce zai yi rayuwa abu ne mai wahala mai bata lokaci a tare da shi har ma ya kai ga shi daukar ransa ake to wannan ya sa muka ce to dole mu zauna mu yi karatun tanutsu mu yi yadda zamu mi jan hankali ga gwamnatoci da su wanda suke can din suka dauki wannan dabi'a ta ainihin hana Bahaushe walwala da damar da Allah ya bashi na cewa ya tafiya a bayan ƙasa domin ya ga yadda abubuwa suke tafiya na daidai ko rashin daidai abin da muke so mu cimma Bahaushe shi kansa ya san daga ina yake ina ya dosa kuma ina zashi domin mun fahimci gaskiya yawancin bawoshi duk bai san wannan ba ta yaya bai san wannan ba ta yanda ba zai runguma dan uwansa ba yadda dan uwansa shi shine shi shi ma yadda shine shi dan haka hatta taken ranar Hausa ta duniya ta bana sai muka sa kawai naka naka ne wato duk inda bawoshi yake ka rungume shi ka yadda da shi yadda da kai ka kuma tsaya ka tallafa masa a duk wata harka ta rayuwa
Ambassador Dr. Abdulkadir Labaran Koguna, Sarkin Hausawan Afirka, kuma sardaunin Agadas. Mai sauraro kada dai a sha'afa, a dakace mu.
Wannan yaro zai ilimi kuma ingantacce. Wo fani san sha'awo fara makaranta ce da ta dace. Wo fani bi umu da tarbiyar yara a takeice.
A'a, Alhaji Nura manyan gari.
Ina zuwa na ganka da yara haka.
Kai dai bari Alhaji Sani. Yaran nan ne wai su lalle makarantar wofan kawai suke so.
Kurin kus magana ta kare kai su kawai.
To dakata Alhaji Sani. Batun kudin makarantar fa. Ka san fa makarantar wofan babban makaranta ce.
Tar da hankalinka Alhaji Nura. Ai makarantar wofan ba ta da tsada kuma ma albishirinka Alhaji Nura. A yanzu haka makarantar ai ragi na musamman daidai da aljihun iyayen yara kuma ga ingantaccen ilimin addini da na zamani domin makarantar ta yi tanadi na musamman kama daga kan kwararrun malamai da suka hada da kwamfutoci science lab koyar da sana'o'in hannu kai dai mazagarzaya domin samawa yaranka guraben da suka hada da islamiya pre-nursery nursery primary da kuma junior secondary school makarantar ta wofan ta fara registration tun daga yanzu har izuwa karewar guraben da ta ware domin daukan sababbin dalibai makarantar ta wofan nan akan titin gwarzo daura da sabuwar jami'ar bayar da ke nan Kano makarantar wofan ilimi hasken rayuwa
makaranta
Madalla barkan mu da dawowa. Da wannan kuma bari mu je ga kotun shari'ar musulunci da ke rijiyar Lemo, kotun mai shari'a Malam Abdu Abdullahi Wayya, inda kotun ta aike da wani matashi gidan ajiya da gyaran hali sai ranar 31 ga wannan wata da muke ciki. Mamuda Yusuf mazaunin unguwar Daiba da ke rijiyar Lemo ana tuhumar sa ne da yunkurin keta sirdin da ba nasa ba, wanda a hakan nema wani mutumin Allah da ya nemi hana shi ya karta masa wuka a hannu. Sai dai a lokacin da aka gurfanar da shi a gaban kotun kai tsaye bai wahala kansa ba ya amsa laifin har ma dai ya ce a yi masa aikin gafara domin kuwa wai ai a yanzu ma an kusa auren sa a can garin su jihar Zamfara inda ya roki cewa kotun da ta yi masa rai wanda a wannan gaba koda Allah ya sa sahibar ta sa mata ji ta yi masa aikin gafara
ina tsaye a kofar gidan mu a zaune sai na ga wata yarinya a kofa abban daki ne a kusa da wajen sai na sata a ciki amma ban yi komai ba sai wani yaro na ya sanna mayar dan kusa da gidanmu ne sai ya turo kofas tun ba rufe ba sai ya turo kofas sai na danna shi ni kuma ina fitowa sai na dan sa mai zabira sai na yanke shi ne inda akai
hannu kenan kanke
a anan ne na dan ya fice shi amma ba sosai bane ba
ali irin dan fuska kai ya fice shi baya
eh baya
ka taba cewa kana son wata ne kace ba ta son
a wani taba cewa ina da kokarin yin nema dan a yanzu haka ma ana maganar ni za a mun aure ne a Allah
za a maka me
za a mun aure a Zamfara can garin mu ina kokarin na koma ne wannan abin ni tunda nake ma irin wannan abin bai taba faruwa da ni ba gaskiya
ita wacce wanda za a yi ma auren ba ka santa ne
ina santa
sai an yi soyayya dai sosai
an yi soyayya da ita
ba ka fargabar idan ta ji abin da ya faru tace ta fasa auren ka
gaskiya zan yi fargaba
yanzu kaddara ita wanda za ta aure kan ta zo nan ta ji abin da zai faru me zaka ga ya mata da zaka bata hakuri
zan iya bata hakuri a matsayin sharrin shaydan ne aka samu
wai alal misali kamar ga ta gaka me zaka ga ya mata irin ka bata hakuri ka dan lallashe ta
kamar in lallashe ta zan ce mata na abu kaza amma ina neman kuskure yanda ne ya aka tawa ban bata hakuri
ba dan kalaman soyayya misali
za a dan mata soyayya
kamar me zaka ce
zan iya ce mata i love you ko
to ai da ma dai ɗan magana kan ce duk tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan duka anan kuma wani mataimakin komandan kungiyar ɗan bijilantin nan ne da ake wa lakabi da cinnaka baka san na gida ba dake layin Bagaudatu Malam Jibrin Isa Zango ya bayyana cewa daga rana mai kamar ta yau batun wannan aiki na sintiri ya ma dakatar da shi Komandan na cinnaka ya bayyana cewa wannan aiki fa na sa kai ne da kuma suke gudanar da shi shekara da shekaru ba tare da sauraron kwandala daga wani ba to amma dai abin mamaki sai gashi an nemi su bita da kullun ma da bayan kansu har iyalansu ta afkawa ya ci gaba da cewa a lokuta da dama tun daga farkon dare har rana ta fito idan su kiri suna kallon mai shiga da mai fita to amma dai abin mamaki a madadin da yawa daga al'ummar yankin su ba su hadin kai wajen kawo karshen bata gari karshe ma dai barazana ce da kuma cin din duniya take biyo baya kamar da yadda wakilin mu Ibrahim Aminu Rimin Kebe ya rawaito mana
Mataimakin kwamandan ƴan bijilantin mai suna Cinnaka dake layin Bagaudatu mai suna Malam Jibril Isa Zango ya bayyana shirin ƙwarya kira cewar ya dauki matakin aji aikin nashi dingiringin baki ɗaya ne a sakamakon yadda yake zargin wasu daga cikin mazauna unguwannin daban-daban suna kokarin da musu da hannun agoga baya musamman ma ta fuskar sha'anin tsaro. Malam Jibril Isa Zango ya ƙara da cewa sukan hana idanuwansa bacci domin dai kawai da bata garin dake cin karansu babu babbaka a sassan unguwannin kana ko bayan sun mika su wajen da suke ganin za a hukunta su sai kuma su gan suna yawo a gari abin su hakan yana mutukar karya musu da guyuwa wajen cewa da kawar da bata garin a dan haka ne ma yanke shawar aje takalman sa da kuma jingina gororin sa baki daya kamar da yadda ya mini karin haske.
Wasu daga cikin al'umma ba su yi mana adalci mu hana idanun mu bacci da safe mu fita neman abincin mu mu zo da daddare ni yanzu nan da hagan sama da wata hudu wallahi ban yi fashin aiki kullun da daddare sai na fita aiki amma yanzu mu kama barayi sai mutun ya koma a hada baki da shi sai a je a bashi wani abu kawai sai a saki barawo to kawai kullun ana mai da hannun agogo baya to wannan abun yana ci mana tuwa a kwara domin Allah
kafin ka aje aikin naka kun tattauna da mazauna wannan ungo kun ga musu ga matsalolin su kafin ka aje aikin naka
abubuwan nan fa musu salama ba ya su musu saboda yawan abubuwan da ake da bacin rai da hawan jini da ake sa mana kwandala ba wani ne yake ba mu ba tunda muke wannan aikin babu wani mahalu idan zai ci ya ba mu kwandala ko case muke ba mu an san sisi a hannun mutum saboda me saboda muna da abin yi kuma da kudaden mu muke komai wallahi daidai da fitila nan ni a karan kaina na sai fitila ta fita 10,000 yanzu abin da yake faruwa mun yi kokari mun kamo barawo amma kawai sai ga barawo ya wuna wucewa ta gaban mu
a hannu guda ko mataimakin commander in vigilanting wato dai Malam Jibril Isa Zango ya bada misalin yadda suka ji masu na kame wani gagararren matashi da ya ji ma yana satar kayayyakin al'umma amma kuma kasar ƴan kwanaki sai su ga ya da gida ya kuma dora daga inda ya tsaya inda ya ci hakan ba za ta yiwu ba suna shiga cikin wannan hadarin amma kuma al'umma ba sa ganin kokarin da suke yi wajen cigo da yaki da bata garin matasan a ofishin ƴan sintirin na Cinnaka
a yanzu nan akwai wani yaro ana ce mai Umar Abdullahi wanda aka fi sani da Gumba wanda ya shahara wajen satan mashina POS din nan da tsallaka gidajen mutane ya kwashe ya shiga wani gida a nan yayi ata ya girgida wundan gidan ba su sani ba mu kuma muna can wata unguwa daban mun yi kwanto Allah ya taimake mu ya shigo kuma mu amma yaron saboda gudun da yake da shi wahalar da mu ya ba mu tabaci cinyoyi na wajen sati guda suna ciwo mu kai kama yaron nan mu kai shi police station na Zango da a can suka yi komai da komai suka mika shi kotu amma wallahi ran litinin muna a yaron nan an kai shi kotu me zai faru kawai yamma tana yi kawai sai ga yaron nan ya zo ya wuce ta gaban mu ina zazzara idanu yana nuna kenan dududu kaga kenan da kai shi kotu da dawowarsa gaba ɗaya kasa da awa biyar kenan
to bari kuma mu leka kotun magistrate mai lamba 18 dake zamanta a gyade-gyade kotun mai shari'a Awwal Yusuf a inda ya aike da wasu ƴan sanda su shida a ƙari da wani manajan banki gidan ajiya da gyaran hali sai ranar 30 ga wannan wata da muke ciki za a dawo kotun domin dai ci gaba da sauraron tuhumar da rundunar ƴan sanda ta jihar Kano ke musu rundunar ƴan sanda ta jihar Kano ce dai ta gurfanar da ƴan sandan a kotun da suka hadar da Ali Abdullahi Zaki Yusuf Umaru Hamza Abdul Wahab Rabi Umar Mugutar Kabiru da kuma Abdulkadir Ibrahim sai kuma wani Yusuf Sabo waɗanda tuhumar da ƴan sandan ke yi wa waɗannan ƴan sanda ta hadar da hadin kai aikata fashi da makami laifukan da suka saba da sashi na 97289 na kundin manyan laifuka da hukunce-hukuncen su a lokacin da aka karanta musu laifukan da ake tuhumar su da shi dai sun musanta tuhumar dai ta ci gaba da cewa sun aikata fashi da makami ne na zunzurutun kuɗi $700,750 daidai da naira miliyan 322 kuɗin mu na gida Najeriya sai dai waɗanda ake wa tuhumar sun musanta tuhumar da ake musu al'amarin da ya sanya lauyan wanda ake ƙara na ɗaya na biyu da na uku suka nemi kotun da ta ba su belin waɗanda suke tsayawa
sunana Tajuddin Shitu ni ne lauyan wanda ake ƙara na ɗaya da na biyu da na uku a shari'a da ake yi mun kawo hujjoji da misalai da ya kamata a dogara da su wajen sa su a hannun beli kuma su ita ma gwamnati ta yi suka saboda haka kotu ta daga zuwa 30 ga watan nan za ta nazari kuma ta bada ruling ta bada hukunci akan suna nan da yawa gaskiya suna ana tuhumar su da cewa sun hada kai sun yi zamba cikin aminci da sauransu shi wanda ake tuhuma na farko bashi da lafiya
mai shari'a Awwal Yusuf ya bayyana cewa zuwa dai ranar 30 ga wannan watan da muke ciki ranan ne za a dawo kotun domin dai jin martanin kotu ko za ta bada belin ko kuma ba za ta iya ba Bari kuma mu leka unguwar dan Agundi dake nan Kano, a inda al'ummar unguwar ke kukan abin da suka ce sun rasa mafita akan yadda aka tashi ta samma unguwar baki daya. Al'ummar unguwar dai da suka gudanar da wata zanga-zangar lumana unguwar da suka ce ana kawo bola mai doyin gaske unguwar da kuma kokarin cike wani kududdufi wanda ilahirin wanda ya kwane tashi unguwar dan Agundi da yake da gida ruwan gidansa nan yake tawowa. Kuma babban abin mamaki shine manajan director na hukumar Karota ta jihar Kano shike aikata hakan wanda abin mamaki ai ko ba komai mutuwa ma na jin kunyar idan mahaifi. To amma gashi yana dan unguwa haka yake kokarin kasar unguwar ma baki daya a lafazin zargin da ƴan unguwar suka yi. A dan haka ne ma dai suke kukan da mahukunta za su kawo musu dauki. Wakilin mu Kabir Bello Tukur yana da ci gaban labarin.
Yadda mutanen unguwar Indabawa a kofar dan Agundi kenan suka gabatar da zanga-zanga wadda daga bisani ta so ta zama matsala bayan da jami'an tsaro suka yi kokarin tarwatsa su. Haka zalika ƴan sandan sun bude hannu guda na titin zuwa jami'ar Bayero da tun farko masu zanga-zangar suka rufe. Wasu matasa da suka fusata sun ringa jifan jami'an tsaro da duwatsu yayin da su kuma suka maida martani da harba musu hayaki mai sa hawaye wanda ya haifar da matsi da rudani a kewayen unguwar. Da yake bayyana mana damuwar su, wani daga cikin masu zanga-zangar ya ce sun yi duk abin da ya kamata wurin ganin an yi maganin matsalar ta maslaha tare da mika kokensu ga duk inda ya kamata amma har yanzu shiru. Suka ce suna zanga-zangan ne ganin yadda wani mai hannu da shuni a yankin ya tara tarin bola tare da cushe hanyar shiga unguwar da ma toshe hanyar da ruwa ke fita.
Wato matsalar da yake faruwa an zo ana ciki wannan ruwa na munanan kofar dan Agundi wannan kududdufi, kuma shi wannan kududdufi da ake cikewa saboda ba a yi mana hanyar ruwa ba an zo ana ciki wannan ruwa ba. Ruwa din yana cin gidajen mutane kuma gidajen mutanen nan duk wai da suke baya ruwa din ya zo ya jingina da cikin saboda tura bolan nan da suke yi. Eh to an ce wai ana rarraba mana da wasu ce wai babba babba dan Agundi ne, wasu ce mana Alai Sani dan mai kunu wani makocin mu nan, wasu ce kuma a na bayis chairman ne na Kano municipal, wasu ce kuma na tsohon chair. Mun kai korafin mu duk yadda ya kamata ga kofi na takadduma duk inda ya kamata mu kai korafin nan mun kai CC kaza environment aban wane ne duk nifda duk inda ya kamata anti corruption duk mun kai korafin mu amma har yanzu bamu ga komai akai ba.
Wasu daga cikin matsalolin da suka ce bolan na haifarwa sun hada da rushewar gine-gine sakamakon yadda ruwan baya samun hanyar fita da yaduwar cutuka kamar su malaria duba da yadda sauro ya maida wurin sansani wanda da zarar dare yayi yake ba zama gidajen jama'a ya hana su sakat inda suka yi kira ga gwamnati da ta shiga lamarin.
Mu babban burin mu a wajen nan tunda dai sun cike wancan ruwan ba a yi musu magana ba kuma sun dawo za su kara cike wannan gurin gashi sun kashe mutane hanya kuma unguwar nan ba wajen zuba shara ba wajen da hanyar da ruwa zai wuce to shine babban matsalar mu kuma ga ruwan suna danna shi yana nema ya ruguje wa mutane gidaje
ana zuwa a zuba mana bola dinda ka san duwan da aka mayar ana zuba bola sun zama tababbuwa cikin al'umma to shine muke ganin bai kamata mu zauna haka da cututtuka sauro kuda irin wannan musifu haka na lafiya dake tinkaro mu
damuwar saboda an ki ba wannan ruwa hanya ya tafi mu idan ya tafi yayin da an Allah ya ba mu iko mu gyara mun Allah bai ba mu ba ƴaƴan da muka bari su su gyara
mun tuntubi honorable baffa babba dan Agundi wanda ake alakanta wannan wuri da cewa mallakin sa ne amma ya bayyana mana cewa wurin ba mallakin sa bane wanda hakan yasa muka je ta bakin wanda aka ce filin mallakin sa ne Alhaji Sani dan mai kunu wanda bai yadda mu dauki muryar sa ba amma ya ce yana sanar da matsalar da ke a wannan wuri kuma tuni yake kai kawo don ganin an yi maganin ta. Yace lalacewar wata babban mota dake aikin tura bola a wurin ita ta janyo cushewar wurin. Ya kara da cewa a matsayin sa na dan unguwa ba zai so yayi abin da zai cutar da ƴan unguwar ba. Yace a halin yanzu ma sun samu motar da za ta janye lalatacciyar motar dake wurin kuma daga yau zuwa gobe mutanen wannan guri za su fara ganin canji domin za a shawo kan matsalar nan ba da dadewa ba.
A gaida kibi. Da wannan kuma bari mu leka ofishin Hizba dake yankin karamar hukumar Dala a inda jami'an Hizbar suka yi ramda wata matashiya mai suna Rukayya da ta bayyana cewa ita fa 'yar asalin jihar Bauchi. Rukayya dai ta tsinci kanta a ofishin Hizban ne a lokacin da ta tsaye da wani dan arede ta sahu ya dauke ta ta kuma shaida masa cewa ya kai ta unguwar Zoo Road wanda a nan ne a cewar ta za ta samu MPIM kuma ta zo ne daga garin Nasu domin dai ta shiga sana'ar FIM. To amma dai bisa hikima wancan dan arede ta sahu ya ga babu wata mafita illa ya kai ta ofishin Hizba la'akari da kankantar shekarunta kuma ta shaida cewa wai fa daga can jihar Bauchi ta taho. Wakilin mu Muhammad Usman yana da ci gaban labarin.
Yarinyar da yar asalin garin Bauchi ta gudo daga gida ne zuwa nan jihar Kano domin ta shiga harkar wasan Hausa, wanda daga shigowarta ta fada hannun wani mai sana'ar a Arewa da Sau, shi kuma bai jira wata ba, inda ya garzaya da ita zuwa ofishin Hizba dake karamar hukumar Dala, ya kuma danka ta a hannun jami'an. A nata bangaren, yarinyar ta tabbatar wa da filin kwarar kira gudowarta daga gidansu zuwa nan Kano domin shiga wasan Hausa. Malam Suyudi Madabo shine komandan Hizba na karamar hukumar Dala, yayi wa filin kwarar kira karin bayani, inda yake cewa wannan ba shine karo na farko ba da yara mata ke gudowa daga gidajen iyayensu zuwa nan jihar Kano da sunan cewa za su shiga wasan Hausa.
Wannan bai wahala, tana daga cikin majiku waɗanda sukan gudu suka zo irin wannan gari na Kano, wanda daga irin jahohi muna samun su. Wani lokacin da ke Kaduna, wani lokacin da ke Katsina, har ɗan Nijar suka zo don neman ɗan wasan Hausa, wasu kuma suka zo don irin rawan nan ta gala wanda ake riga ake yi. To sauran al'umma idan suka zo suka sauka ba su san waje ba dama, idan aka gansu baki ne akan zo a kawo mana su wannan hukuma ta Hizba domin a nemi inda iyayensu suke da garinsu domin a riga a bai su.
Usman ka san fa dama, tunda an je hannun ɗan Hizba na tabbata za su yi mata ladabi da kuma kokarin sada ta da magabatanta. Wanda kuma da hakan ne muke karkare shirin na wannan lokaci a madadin daukacin wakilanmu da kuka ji muryoyinsu kuma suka taimaka shirin ya zo gare ku kamar yadda kuka ji, musamman ma dai Ibrahim Aminu Rimin Kebe, Khadija Ahmad Ismail, sai kuma Afiya Haruna Ado, Kabir Garba Haruna Sheka shine shugaban shirin, Abubakar Haruna Galadinci da na shirye shirin kuma na gabatar. Nake mana fatan saduwar alkhairi, sai Allah ya kai mu a safiyar gobe Talata da karfe 8:30 na safe domin jin maimaicin shirin.